kamar yadda ma masana ke cewa matsalar tsaro ita ke kan gaba wajen tade da ma hana ci gaban kowace kasa, wato kama daga tashi-tashin hankula da ke da nasaba da farin kabilanci ko na addini zuwa ga batun matsalar ƴan ta'adda kai har zuwa ga batun ƴan jagaliya. To sai dai kuma don magance wannan matsalolin ne ma yasa yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya haɗa kai da sarakunan gargajiya da kuma ƴan sa-kai da ma shugabannin addini domin gano bakin zaren magance irin waɗannan matsaloli. A ganawa su da manema labarai a Yola, Mr. Bazgida Mustapha da ke zama sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya yace aitu ne wannan yunkuri ko yayi nisa.
Magana tsaro, ina son shaida muku akan cewa mun samu cin gaba sosai fiye da yanda kuke zato. Abinda police suka nuna da SSS da sauran agencies na tsaro a kwanakin nan biyu din nan ya nuna akan cewa mun fara samun zaren bin maganta wahalolin da muke da su a kasar nan. Number 1 shine mu samu haɗin kan mutanen kasa. Duk mutane fa masu muyagun halin nan suna tsakanin mu, mun san su. So magana tara intelligence, local intelligence is very important. Abinda yasa kaga office na yanzu muna nan muna aiki da sarakuna a gargajiya, muna nan muna aiki da shugabannin addini don mu tabbatar akan cewa mun samu haɗin kai. Hankalin mutane ya zo, an samu natsuwa akan cewa wannan rashin zaman lafiya nan da muke da shi a kasar nan ba wai bangare guda ne zai ci ba, dan ba mu maganta shi ba zai mamaye kasar ka baki da. Don haka muna kira kuma ƴan jaridu, kuna da haƙƙi ku faɗakar da kan mutane akan cewa dan sun ga waɗansu irin mutane suna zuwa cikin mahallin su tabbatar sun shaida ma hukumar tsaro.
Wannan mako na zuwa ne yayin da a jihar Adamawa ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalolin tsaro aka samu nasarar cafke wasu gungun matasan da ke addaba al'umma da ake walakabi da inshila fiye da 50, yayin da wasu kuma tuni ma suka mika wuya domin a yi musu afuwa. Solomon Kumanga da ke zama kakakin fadar gwamnatin jihar ya ko bayyana nasarar da aka samu kawo yanzu.
Wasu nasarori da aka samu a dakile yan shila kenan ko wato shila boys da kuma wa'anda suke garkuwa da mutane, an samu nasara har an kama adadinsu ya kai kusan 68. Sa'annan kuma yan shila wa'anda sun addabi jama'a sun kai 252. Banda haka kuma akwai yan shila kusan 111 wanda aka samu aka gana da su, suka bar irin halayensu suka zo suka sami gwamnati, kuma ya riga ya alƙawari cewa za a tabbatar an samu musu aiki saboda kar su sake komawa irin halinsu na da.
Ita kuwa na ta ɓangaren hukumar nan da ke yaƙi da sha da mafatocin mugun ƙwayoyi ta NDLEA a Najeriya tuni ko ta haɗa kai da wasu kwamitin tsaro domin kawo ƙarshen wannan matsala na matasan, kamar yadda kwamandan hukumar a jihar Adamawa Mr. Yakubu Kibo ya ƙarin haske.
Organizing muka shiga abin da dajin da ake kira sosan bisa domin kuwa so wanda da suke da daya mun cancance su mun kai su kotu, wanda kuma muka gani da cin shi mashayi ne yadda na muke cewa kowane lokaci da shaye-shaye fa rashin lafiya ne, kuma wasu kan shiga shaye-shaye ne ba su san illan shaye-shaye ba. Kowane mu an kula da waɗanda suke shaye-shaye kamar wanda yana
kwamandan hukumar NDLEA kenan a jihar Adamawa Mr. Yakubu Kibo. Koma da menene fata ko shine Allah sa irin waɗannan matakai suke biyan kuɗin sabulu. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.